بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Litinin 27 ga watan Sha'ban, hijira na da shekara 1441, wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2020. Barkamu da sake saduwa ƴan uwa masu albarka a cikin wannan wato jeren giya ta tattaunawa da nake kawo muku akan matashiyar mafarki. Wannan shine darasi na 7 insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Kabiru Abubakar, wanda ake ce ma Asgar, daga Darul Hadith Salafiya Zaria Nigeria, makarantar Malam Albani Zaria rahimahullah. To a darasi na 6 da muka tattauna a gurguje game da abin nan hukunce wanda suke da alaka da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a mafarki, da kuma cewa mafarki din baya zama tushe na kafa shari'a a musulunci, baya daga cikin wato abin nan usul, ko kuma a ce abin nan madogara ta kafa shari'a, wanda su ne Qur'ani da hadisi ingantacce da ijma'i na malaman musulunci, sai kuma wato su kiyasi da sauransu waɗanda akwai maganganu da yawa akai. To kafin mu ce, ina so na ƙara bayyana mana cewa ya uwa masu albarka, duk da wannan magana akwai istisna'at waɗanda ana amfani da mafarki wajen warware wasu matsaloli ko rigingimu ko wata mas'ala, ko da ba za a kawo shari'a na sabuwa ba, amma ana isti'nasi da shi. Kamar yadda wani lokaci yakan faru ga masu ruqya, sukan ga wani abu a mafarki, ko alƙali, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya bada labari a cikin littafin shi At-Turuqul Hukumiyya, ko su abubuwa makamantan haka, duk suna iya faruwa. Babu laifi ina ganin mu buga misalai musamman daga cikin turah na ilimi na magabata don tabbatar da haka, don ba magana ce wadda kawai ake yin ta haka nan kawai a sharbota ba, cewa ana iya amfani da mafarki musamman a waɗancan zamuna da suka gabata. Aka ga mafarki wanda yake ya tabbata gaskiya ne, ana iya amfani da shi wajen warware wata matsala ko bayar da wani hukunci ko makamancin haka. Alal misali, al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ya ruwaito da shi da al-Imamu Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu aidan, su ruwaito hadisi daga Abu Zubair, daga Jabir, daga ya bada labari shi Jabiru Allah ya kara masa yadda, cewa wani sahabi din nan daga cikin dattawan sahabbai, At-Tufail bin Amr al-Dawsi radiyallahu anhu, ya zo ya musulunta a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kafin ya musulunta ya taba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai kici ma annabi alaihi salatu wasalam, halaka fi hisnin hasinin wa man'a, duk sai annabi yana maka yace mishi, me zai hana ka zo ka zauna a wata wato ganuwa, cikin wata ganuwa wacce take mai tsaro da kuma man'a da kariya. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba, saboda ya riga ya ma ansaru addu'a abin nan alƙawari cewa zai zo wurin su. To bayan da Allah subhanahu wataala ya taskace wa ansaru wannan abu, kamar yadda Muslim ya ambata, ina kawo mana hadisi ne a takaice, kissa ce sananniya ga dalibai da masu bincike, balantana kuma iyayen mu malamai. To Tufail, bayan da annabi ya dawo Madina, sai suka zo shi da wani mutum suka musulunta a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kamar yadda aka bada labari a cikin riwayar Muslim, cewa sai suka kamu da zazzabi, jikinsu ya ki sabawa fajtawu al-Madinata, jikinsu ya ki sabawa da Madina sa ta rashin lafiya. To shi wannan ɗaya mutumin, wata ranar da zazzabi ya dame shi cikin dare, sai ya dauki almakashi ko wata reza, sai ya yanka jijiyar hannunsa, irin wannan babbar jijiya ta jikin, sai hannu kawai yanka ta, jini ya dinga zuba har ya mutu, ma'ana ya kashe kanshi kenan. To da ya mutu haka, aka je aka rufe shi, sai dan uwansa Tufail sai kwanta bacci. Da ya kwanta bacci sai ya ganshi kuma a cikin wani yanayi, yace kamar yadda ya fada shi Tufailin, yake cewa aka ba labari aka ce fara'ahu Tufail fi manamihi fara'ahu wa hay'atuhu hasana, sai ganshi da kyakkyawar kama kuma, yace sai amma sai ya ganshi an daure mai hannayen shi, an dukunkuna hannayen shi haka babu kyan gani, sai cewa ya ragaka kuma cikin kyakkyawan hali haka, wato ai ana tsamanin ya mutu kafiri ne. Shi sa Muslim ya kawo wannan hadisin ya hujjar da shi akan cewa babun da ke tabbatar da cewa ba a cewa mutumin da ya kashe kanshi ya mutu kafiri, ba a cewa mutumin da ya mutu cikin sabo ya mutu kafiri, ana iya samun Allah ya mishi gafara. Da Tufail ya ganshi sai ya ce mishi ya na ganka kuma a haka, sai ya ce ai Allah ya gafarta mini ne bi hijrati ila nabihi sallallahu alaihi wasallam, hijira da nayi zuwa ga annabi ta sa Allah ya gafarta mini mummunan laifin na kisan kai na suicide na kashe kaina da nayi. Yace to amma ya akai hannunka aka daure, yace ai malaiku sun gaya mini cewa hannuna ba za a gyara mun su yadda ya kamata ba, haka zan zama da hannu yankakku wanda na bata. Da gari ya waye sai Tufail ya je gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mafarkin, sai annabi ya ce Allahumma waliyadaihi faghfir, ya Allah ka gafarta wa hannayen shi din ba, ka kara mai rangwame. Yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan mafarkin wajen bayyana, wajen yin addu'a ma ga mamaci musamman akan wannan kadiya da ta faru. Wannan hadisi ya cikin Sahih Muslim, shi yasa kar mu je da nisa, na son bayyana mana cewa mutane sun kasu gida uku dangane da al'amarin mafarki. Akwai sufiya wanda suke zakewa, akwai kuma mu'tazila a ɗayan gefe waɗanda su kuma suna aiki ne dama da hankali, ba sa yadda da duniyar ma wara at-tabi'a transcendental, da haka su kuma suna ƙaryata da dama daga cikin ahadath na mafarki din. Wannan dai yana cikin Sahih Muslim, da haka babu wani iskali game da shi. Haka al-imamu at-tabarani ya ruwaito a cikin al-mu'jamul kabir da kuma abu ya'ala a cikin musnadinsa, da wasu malamai da suka ruwaito wasu rare da dama kaman ibnu abi hatim, kaman an samu ma wato bukhari ya kaushi a cikin at-tarikh wata kissa dogwa wanda shaykhul albani ya takhrijin ta a cikin as-sahiha lamba na 2710, shine kissar wani abin nan wato sahabi shine Abu Sa'id al-Khudri, wanda ya ba annabi labarin cewa ya mafarki ya ganshi yana zauna a kasan wata bishiya yana karanta suratu Sad, yace yana cikin karantawa da yazo daidai sujuda, daidai da yake sujuda wato daidai fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Allah ya ce wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, da yazo daidai nan wajen yace sai yaga da ita kanta bishiya, yace da nazo daidai sujuda sai naga ita ma bishiyan ta fada za ta yi sujuda, sai annabi ya ce mishi amma farki, annabi ya ce mishi kai sujudan kai ma, sai ya ce ban yi ba, sai annabi ya ce mishi anta kunta ahqqu bis sujudi min ash-shajara, ai da kai ya kamata kai ba bishiyan ba. Wannan ma mafarki ne shi ba, wanda duk da kanikancin da aka yi riwaya da kake da ta tabbata insha Allah, riwaya ce tabbatacciya insha Allah bi majmu'i turuq da Shaykhul Albani ya takhrijin ta mata kanikanci ba dan kadan ba. Sannan ya zo a cikin bin littafin al-imamu al-Bazzar, Musnad al-Bazzar da kuma Mushkil al-Athar na Tahawi da al-imamu Ibn Majah da Ahmad da Ibn Hibbana, suratu hadisin da ke nuni zuwa ga cewa fil jumla abinda hadisi yake nuna shine wasu mutane guda biyu ne ƴan uwa suna rayuwa a wuri daya, a cikin sahabbai suke, daya ya fi daya ibada, to wanda ya fi ibadan sai aka kashe shi a jihadi, bayan shekara guda sai dayan ya mutu. Sai Talhatu dan Ubaidillah sai mafarki ya gansu, sai ya ga wannan da ya mutu daga baya wanda ba a jihadi aka kashe shi ba, kuma wancan da ya fi ibada sai ya gansu, amma sai ya ga na bayan alamar yana gaba da wancan a matsayin da ya samu aljanna. Sai mamaki ya ce mishi, a ya naga haka kuma? Yace ya naga haka. Sai daga riwaya sai ba manzo Allah sai samu labari, yace ha manzo Allah, ai kaji abin da na gani fa ta'ajjabtu. Yace sai ne mamaki. Sai annabi ya ce mishi, a to kai baka san shi wannan ya rayu bayan wancan shekara guda, yayi azumin Ramadana, yayi sallar raka'a sama da 1000, ai dole ya fanta matsayi. Kaga wannan shi ma ya bayyana wani hukunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara sakamakon mafarki da ya faru. Akwai kisar abin nan, wannan sahabi Abu Umamah al-Bahili, wanda take cikin littafin abin nan al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, a cikin abin nan din sa kenan al-Mustadrak, didda yake isnadin sa yana da rauni kamar yadda al-Imam al-Dhahabi ya bayyana, saboda wani mutum mai suna Sadaqa ibn Hurmus wanda da'ifi ne, amma al-Imam al-Tabarani ya sake fitarwa shi ma a cikin Mu'jamul Kabir da Ibn Asakir a cikin tarihin sa, da Ibn Maradawiya da shi da Ibn Abi Hatim, dukkan su a cikin at-tafsir din su, wanda ya tabbata cewa Abu Umamah ya bada labarin cewa bayan da ya zo musulunta, sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi je ya kaiwa al-ummah musulunci, da yaje babban mutune a cikin su. Yana zuwa suka fara maraba da shi dai dan ajlan, maraba da dawowa kaza 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 kaza, suka ce mun ji labarin an ce ka canza addini. Yace na dai imani da Allah. Yace ya zauna ya gan suna ta cin abinci, suna ta shaye shaye su, ana cikin cin abinci ana sha, sai aka dauko jini. Dama suna da al'ada ta cin jini, abinda musulunci ya hana, hurimat alaikum hurimat alaikum mai tatuwar damu. Sai ga an dauko jini, an aje daskararren jini, haka za a fara ci kamar za a ci tsire ko wani abu haka, wato wani abinci ne mai daraja a wurin su, bayan an sha ruwa, an sha fate da sauran su shakun, sai aka ce za a ci abin nan, za a ci wannan abinci na garari. Aka ce ka lokacin mu ne cewa ai ni na daina cin irin wannan, na zo muku da addinin musulunci. Yace ni ta musu wa'azi ba sa ji. Ya bayyana musu ayoyin da suka hana wannan abu ba su ji ba. To da karki suka ji haushi, suka hana shi ko ruwan sha, ya dinga roƙon su don Allah su taimaka mishi, kishi ya dame shi, suka hana shi ruwa. Yace haka ya kwanta da bakin kishi kamar zai mutu. Da ya bacci sai ya ga wani a cikin bacci ya kawo mishi ruwa mai sanyi a cikin gora ta musamman. Yace ya karba ya sha ya sha, yana cikin sha kawai sai ji ya farka. Yana farka kuma sai ji baya jin kishin nan, kamar da gaske ya sha ruwa. Wannan haka yazo da kissar cewa yace ina farkawa, yace wala wallahi ma atishtu wala araftu atashan ba'da tilka shurba, ce wallahi daga nan ko ban sake yin kishi ba. Wannan shi ma mafarki ne, wanda kuma ya tabbata wannan duk sun mafarkai ne waɗanda ba su da maramziya abin da ke faruwa a cikin su kamar hakika ce. To haka Kharija ibn Zaid yake ba da labari daga wadda mata mai suna Ummul Ala al-Ansariya, wanda wannan yana cikin Bukhari da Muslim da shi Musnad na Hakim din, game da kissan mutuwar sahabin nan Uthman dan Mad'un, wanda wannan mata ta zo tana cewa ai ya more ya zama dan aljanna. Annabi ya mata tankiya cewa waye sanar sheki, har ta ji damuwa. Sai ta kwanta bacci, sai ta ga wani idan ruwa na gudana daga riya, waye ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa na ga kaza ya manzo Allah. Sai ya ce mata zalika amaluhu yujra lahu, wannan aikin sa ne ake ci gaba da gudanar masa. Duk waɗannan dai misalai ne kawai muke bugawa, wallahu alam. Kar in cika ku da surutu. Akwai kuma wata kissa ta wannan Aisha radiyallahu anha, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda tana cikin littafin Ibnu Abi Shayba musannaf kenan, da Ibnu Abi Dunya a cikin Makayidush Shaytan, da Abu Nu'aym a cikin Hilya. Al-Imam Adh-Dhahabi ya kawo wannan kissa a cikin littafin Siru Alamin Nubala cikin tarjuma Aisha, da yake ba da labarin cewa Aisha ta kasance tana karantar da hadisi, kawai sai a ga wani namiji bul ya zo ya zauna haka, ta mai kashedi bai ji ba, shikenan ran nan kawai sai ta cike shi da aka ce fa fa'adat alayhi bi hadidatin ta mishi ta sare shi ko ta yanke shi da wata wuka fa qatalat ya fadi ya mutu shikenan fa tunda laifi yake yana shigowa gidan matan aure aka ce tana kwantawa bacci sai aka nuna mata a bacci aka ce mata aka ce da ita a qatalti fulanan wa qad shahida badaran haba aisha yanzu ake kashin mutum wane ke kin kashe shi am alhalin yaji yakin badar ashe aljani ne yana zuwa ne sauraron karatu cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muryar ta ji an farkin sai ake ce mata aka ce mata kana la yatlu alayki la hasiran wala mutajarrida ai baya shigowa wurin ki sanda kike da kayan gida ko kuma sanda kike cikin tsarecin ki sai kin saka sutura wanda kike iya ganin mutane a cikin ta yake zuwa لأنه كان يسمع يريد أن يسمع كلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتي أي حديث يجي كاوز تود تفرقا فا تشي فأخذني ما تقدم وما تأخر أنك لنا يتعيش نرس يد ذني تشي فذكرت ذلك لأبي بابا انت هنا حليفة لوكة تشم تدري تقع مش تشي كاجة أبن داك سيتشي متى تصدقي باثني عشر ألفا ديتن كيجيكي بيا ديا kije ki sadaka da diya ta dinari 12 shine hadhabi yake cewa a cikin taliqin shi dai rahimahullah yake cewa wala a'rifu ahadan wala a'lamu ahadan al-yawma yaqulu bi wujubi diya fi mithli hadha ni ban san wani wanda a yanzu yake cewa a biya diya ba a irin wannan ni ban san wani duk wanda ya shigo gidanka ba da izini ban ka kashe banza amma duk da haka baban ta yace masa ta biya diya saboda yanzu shi an kashe shi ne bisa kuskure ba bisa ya zo sata ko barna ko kwatance ko leke ba kaga duk wannan ahkamu ne ina kwatanta mana misalan ahkamu ne waɗanda tun zamanin salaf aka zartar da su sakamakon mafarki akwai kisa sananniya wadda al-imam عبد الرزاق السنعاني يروي توتا دا الإمام البيهقي سكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينا خليفة لشيدا وانا صحابي واتو وانا شيني بدان قوان قداما ابن مضعون وانا يوانو كسكوري يما وتا آية تاويلي فدن الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا زوا كشان تشكن صوت المائدة وانا يجي فسرة تشواتو تندشي ينا دا إيماني ينا ايكي ميكيو to ko ya sha giya fi mata'imu babu komai sai je sha giya Umar ya kama shi ya cici mishi zarafi yasa aka mai haddi yace ƙarya kake baka da imani da ka da imani da baka haka to sai Usman bin nan Qudama dan Mabun yace haushin wannan abu sai zama baya ma Umar magana Umar ya mishi magana baya amsawa bai amsalama suka gamu da Umar a Makka Umar na dawafi shi ma yana dawafi da yazo Umar kawai kauda kai ya tsaki Umar dan Khattab ya koma masauki gari na wayewa sai tashi cikin firgici yace aje a kira muni Qudama a ce zo ina neman shi aka je aka ga mai Qudama yace ba za a zo ba Halifa ne ba yace ba za a zo ba Umar yace aje a ci mishi nace ya zo ko in sa a jawo shi aka hawo shi da ya ga dai abin ba na wasa bane ya tashi ya tawo Umar yace mishi kai hakuri nayi mafarki ne an ce da ni Salim akhaka ya Umar kai ka shirya da dan uwanka ka je ka bashi hakuri Umar ya bashi hakuri yace kai hakuri kai yafe mun gashi Umar din yake da gaskiya ba amma haka yace kai hakuri kai yafe mun haka al-imam ibnu qayyim al-jawziya a cikin littafin sa wato abin nan kenan a cikin littafin sa ar-ruh na ibnu qayyim ya bada labarin wata kissa ita ma wadda ta tabbata daga Hammad dan Salama maddan salama ya daga Thabit daga Sharudan Hausham aka ce akwai As'ab ibn Jathama da Auf ibn Malik sahabbai ne guda biyu radiyallahu anhuma to suna da mutunci da abokantaka da juna sai suka yi majunan su alƙawarin cewa duk wanda ya riga mutuwa zai dinga bayyana ga ɗayan yana bashi labarin lahira yana ƙara mishi kuma yana bashi labarin duniya to ana nan to sai Sa'ab ya mutu da Auf ya kwanta mafarki sai ya ganshi ya zo yana ce mishi kai dan uwana ka san wani abu ne da ya faru yace me ya faru yace ai Allah ya gafarta mana zunuban mu da muka mutu amma dai mun sha wahala haka yace ghufrul na ba'dal masa'ib bayan wahala yace sai Auf yake ba labari yake cewa sai na ganshi da wata ɗar alama baka na ce mishi to wannan alama fa da ke jikin fuskarka alama wani tabo na wahala haka sai ce ai wannan alamar wasu dinarori ne guda goma da na ansa bashi a gun wani bayahude kuma har na mutu ban biya ba su ne aka horar da ni akan su kuma har yanzu ba a gama wannan shari'a ba yace taimakon da zaka muni taimakon da zaka muni shine ka tafi gidana ka tafi gidana ka je ka duba a duba daidai wuri kaza kuɗin suna nan na ajiye su a ɗauka a bashi kayan shi ce kuma ka sani duk abin da ke faruwa a gidana ina samun labari akwai yata da tana nan za ta mutu kwanan nan nan da kwana shida ta haka don Allah a kula min da ita kafin da mutuwarta ce kuma da gaskiya abubuwan da aka tuhume da su hadda wata ƙyanwa da ta bata a gidana ba a nemo ta da Aufu ya tashi hankali da ta yi ta farka daga wannan mafarki hankalin shi ya tashi sai ta bi gidan wannan Sa'ab ibn Zufama ya je yace ya bincika yace shin akwai wani wuri a nan gidan mai filo iri kaza da kaza aka ce ana dagawa sai ga kudin dinari goma yadda suke aka dauka aka mayarwa da wannan bayhudi aka tambaye shi kana bin wani kudi su ne waɗannan yace to ga su sannan yace ma mata gidan akwai wata kyanwa a gidan tace wallahi ban san da ita ba amma dai a tambayi ma'aikatan gidan bayi aka tambaye su akwai wata kyanwa suka ce eh akwai kyanwa amma ta bata kwana da kwanaki ba sai da ke wasu ta koje ku nemo ta duk bai bayyana musu ma asalin tarihin bata kullu yace ina wance yarinyar nan da bata da lafiya yarinyar kaza aka ce ai tana nan bata da lafiya yana taba ta yi zazzabi a jikinta ya dai yi shiru haka wannan matar wannan yarinyar kwana shida nan da Aufu ya bada labari da Aufu ya gani a mafarki bata wuce ba haka ta mutu kwana shida mata yarinyar nan bata wuce ba haka yace fa matat fi ta ce ayyami shine ibn qayyim yake cewa wannan yana da cewa Aufu yana da fiqhu irin na sahabbai da ya iya tantance wannan wasiya yaji ya ainihin wato cikata to kwatankwacin wannan wasiya ita ma akwai wasiya shahararriya wanda ana ma kafa misali da ita tace wasiya ta sahabi Thabit ibn Qais ibn Shammas wanda ake mishi take da sahabin da yayi wasiya bayan ya mutu akwai Essa wanda ta ruwaito hadisin wanda ya rutu da gunta shine abin nan Ata'u al-Khurasani kamar da yake cikin littafin Al-Mu'jamul Kabir na Al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani wanda hadisi ne kuma shi ma tabbatacce ya dogarin Madina yana neman wa zai bashi hadisan wannan bawan Allah sai aka nuna mishi yar shi ta fada mai hadisin to a cikin hadisin take bashi labarin cewa lokacin da Sayyidina Abubakar yace a zo a fita yakin Ahlur Ridda su Musailama al-Kazzab su Musailama al-Kazzab wannan babban makayyaci Sabitu dan Qais babanta na cikin wanda suka tafi wannan yaki kuma dama annabi ya mishi bishara akan cewa zai yi shahada to anan yi shahada yace da aka je farko kafaran nan sun ci nasara akan musulmai har kifawa uku to daga nan sai shi Sabitu ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu da shi da wani Salim babban alaramman nan Maula Abu Huzaifa sai suka ce aiko da fa ba haka muke yaki a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan akwai alamar tsoro sai suka tona rami suka gine kansu yadda ba za su iya guduwa ba suka yi ta harbi suna yaki a wajen aka kashe su to bayan da aka kashe shi Sabitu dan yayi shahada to sai ya ce tattaba da labari take cewa sai aka ganshi a mafarki wanda daga cikin mutanen gidan shi ya ganshi a mafarki ko kuma wani abokin sa da ya ganshi sai ya ce mishi da Allah bari in baka sako ka je ka fada ma komanda Khalid ibn al-Walid shi kuma ya je ya fada ma halifan musulmai Abubakar kenan har yake ce mishi ina horanka iyaka an taqula wa iyaka an taqula hadha hulmun fatudayyahu ina horanka kar ka je ka fada ka ce mafarki ne in ka ce mafarki ne ba wanda ya saurare ka ka bata min wasiya ta kenan yace jiya da aka kashe ni da aka kashe ni akwai wani silke a jikin jikina mai tsada wani mutum cikin musulmai cikin sojojin mu na musulmai ya zo wucewa ya ga wannan silken sai ya tsaya ya cire silken daga jikina kuma ya tafi da shi gidan shi ya je ya boye gidan yana daidai wuri kaza idan ka je zaka gane gidan da akwai wani doki an daure shi an sa mai talala doguwa kuma mutumin yana nan ya daga wani wuri mai iri kaza ya boye wannan silken aka bu silken idan an koma Madina a bawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar a ce mishi wannan ita ce wasiyata bayan mutuwa na wannan ita ce wasiya ta ga abinda nake so a zuwa yi aka ji aka ga Khalid ibn al-Walid shi kuma yaje aka tabbatar da wannan abin yadda ya fada haka yake abin aka zo aka tabbatar da wannan ainihin wato wasiya ta Thabit ibn Qais ibn Shammas baya ga Abu al-Qasim al-Tabarani akwai malamai da dama da suka ruwaito ta daga ciki akwai al-Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan dinsa akanan a cikin Hilatul Auliya ta ainihin wato Abu Nu'aym al-Asfani da makamantan su bana so na tsawaita game da waɗannan abun mamaki ga shan tsawaita din yanzu minti 20 da wajen 5 kuma gashi kowane cassette muna yin shi ne rabin awa almuhim waɗannan misalai ne waɗanda za su bayyana mana cewa ana samun mafarkai waɗanda suke taimakawa wajen warware wasu mas'aloli musamman a zamanin zamannin da sa'ad da akwai gaskiya akwai ainihin wato salaha to da haka zaga waɗannan mafarkan ma ba sa zuwa da ramzi zamu zo magana akan rams codification na mafarki akwai mafarkin da yake zuwa kamar da kazo dannan warawara babu wata fassara akwai wanda kuma in yazo zai zo da codification ne sai an fassara sai zai da wani code ne bari in cike mana da wani abun na mamaki shi ma wanda Ibn Kathir ya ambata a cikin littafin sa a cikin al-bidayatu wan nihaya mujalladi na 14 na littafin al-bidaya juz'i na 14 can karshe-karshen littafin bidaya yake ba da labarin cewa wani lokaci can ya taba yin mafarki har ya ambaci kwanan watan mafarkin cewa ya mishi take da manamun gharibun jiddan yace shi da kanshi Ibn Kathir shi wannan mafarkin yayin mafarki sai ya ga al-Imam an-Nawawi a mafarkin da ya ganshi sai yake ce mishi yawa akramakallahu dama ina da tambaya da nake so in maka me yasa a cikin littafin ka na sharhin al-Majmu' sharhul Muhadhab gabaki daya baka yin istishhadi ko ka kafa hujja ko ka kawo ra'ayin Ibn Hazm gabaki daya yace sai Nawawi ya nuna mini wata alama yayin wata magana wacce take nuna cewa shi baya san Ibn Hazm baya san irin dabi'a Ibn Hazm ne kawai sai yace Ibn Kathir yace sai na cewa Nawawi to ai yana da kai kana da uzuri akan haka domin Ibn Hazm mutum ne wanda yake ya hada abubuwa guda biyu kishiyan juna a wajen aqida yana da laushi ya bi aqida mara cikin a wajen wajen tawili kenan a wajen kuma fiqhu inda ya kamata ya danyi laushi din kuma nan kuma ya zama yana da jald yana da ainihin wato abin nan zahirin ci wanda yake jaldun ya bisu yace to yace kuma har na daga sauti na da nake wannan magana a mafarkin nan har aka ji ni waɗanda suke kwance kusa da ni suka ji ni sannan sai aka nuna min wata gona kamar ta dabino haka wanda babu inuwa babu kaza kaza aka ce min ai wannan gonar ita ce kamar take kwatancin aikin Ibn Hazm da yayi gata nan babu kowa a ciki yace sai na farka ga gadi wannan mafarkan suna nan da yawa da yawa a cikin littafai waɗanda suke kode irin da muka ambata littafan hadisi ummahatul kutub littafan tarihi littafai na musamman da aka yi akan manama ta wanda in Allah ya so a ƙarshe za mu ambace su daga cikin references da kuma littafai waɗanda suke mutawwalat na shuruhu da sauransu zaka gansu da yawa na labaran mafarkai iri daban-daban to har a yanzu mutane suna yin mafarkai masu kyau wanda za su bayyana musu wani abu ko kuma su nuna musu wata fa'ida kamar yadda na ambata da zu malamin mu Mala Albani Allah ya gafarta mishi ya taba bamu labarin cewa a lokacin da yake yin ayyuka na ruqya yakan yi addu'a idan ya kasa fahimtar wata mas'ala ta wani sihiri kuma in yi sa'a yakan gani a mafarki aka nuna mishi cewa ga wurin da za a iya zuwa a ciro wannan a cire asirin ko inda aka birna asirin irin wannan yakan faru ga wasu da haka ba a korewar faruwar su amma muka lura duk waɗannan mafarkan nan da makamantan su babu wani ƙwaya ɗaya da yazo da bayani akan wani sabon hukunci to shine mahallin da za a idama su sufiya ɗan ɗariku suna ansan sabon hukunci sabon salati sabuwar sallah wata sabuwar ibada wani abu can da annabi bai karantar ba sai a zo a ce yanzu kuma ya zo ya karanta a mafarki kuma wani ne ma can da ban ya karanta a mafarkin ba ma annabin ba sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ba za a karba ba amma irin waɗannan kamar da muka gani na farko masu ilimi ne suka suka yi sahabbai ne wasu tabi'ai wasu manyan malamai ne idan malamai aka kai musu wanda suka san kan abun suka ga cewa eh wannan mafarkin yana da mashiga ga karanta al-tafin at-turuqul hukumiyya na ibn al-qayyim ya kawo maganganu game da haka al-tafin turuqul hukumiyya nashi haka a cikin as-sama nashi din har ila yau haka cikin dariqul hijra ne cikin juz'i na uku da cikin alamul muwaqqi'ina wanda zamu zo makanta su abuwa daga cikin shi insha Allah haka a miftahu darus sa'ada duk waɗannan wurare ibn al-qayyim ya magana akan mas'aloli da suke da alaka da ire-iren waɗannan to ina baiwa ƴan uwa masu bibiya na hakuri da uzuri cewa wannan darasi na bakwai kenan ko ya ƙare gaba ɗayan shi akan buga misalai waɗanda tsakani da Allah ban so in tsawaita ba na so in buga misali ɗaya ne ko biyu to kuma sai gashi hali ya bayu misalan suna da alaka da juna da fatan hakan ya zama yayi fa'ida gare mu gabaki ɗaya kuma ina fata ƴan uwa ɗalibai musamman da waɗanda suke da bincike da waɗanda suke da ido a ilimi babu laifi su koma masadir inda za su samu bayanai masu gamsarwa cikakku waɗanda suke da alaka da irin abubuwan da muka bayyana a nan don samun fa'idoji da samun ƙare-ƙaren ainihin wato ilimomi Allah ubangiji ya sa mu dace zan saurara a nan insha Allah sai mun hadu a cassette na gaba wato mai lamba ta 8 kenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi